السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكة دواء أولنا يمتشي أكمونا مسلاتين على محمد إنجمي أنا جهر برنو قرم لي دقري أولنا لانا تجمع shirin da bakwai ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1429 yammacin da yayi daidai da 26 ga watan 9 shekara ta miladiya ta 2008 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma inda muke cikin tafsirin surati hud a yanzu za mu tashi kai tsaye akan aya ta 87 na'am Na'am. Idan ba manta ba a jiya mun ji yadda Annabi Shu'aib alaihi salam, wanda shine annabin da Allah madaukakin sarki ya tura wa mutanen Madian, ya same su suna shirka, sannan kuma suna zaluntar junansu ta hanyar tauye mudu da kuma tauye sikeli da kuma yin fashi a wasu lokuta, ya kira wasu zuwa ga bautar Allah shi kadai tare da barin waɗannan miyagun ayyuka da suke yi. Bayan duk ya gama musu wa'azi da tsoratar da su Allah da yi musu barazanar cewa tabbas in ba su bar abin da suke yi ba na mugunta da kwange cikin awo, Ubangiji na iya kwashe rahamar da ni'imar da ya ba su, Ubangiji yana iya raba su da wannan ni'ima. Bayan ya gama jan kunnansu da gargadinsu da yi musu wa'azi, shi ne sai suke cewa qalu, sai suka ce ya Shu'aibu, ya kai Shu'aibu, asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una, yanzu sallar da kake yi ita ce take umartar ka ka sa mu bar abin da iyayenmu suke bautawa, au an naf'ala fi amwalina ma nasha, ko mu aikata irin abin da muka ga dama da dukiyoyinmu, innaka la antal halimur rashid, lalle kai hakika kai mai hakuri ne kuma shiryayye. Wato bayan ya gama musu gargadi, sai kuma su suka fuskanci gargadin nan nashi da izgili da tsokana, suka ce wai sallar da yake yawan yi ce har ta sa shi haka, har yake ganin abar bautawa abinda ake bautawa, har yake ganin cewa a daina tasarruf, mutum ya daina tasarrufi a cikin dukiyarsa yadda ya ga dama. Wato wannan magana suna yin ta ne da izgili, kuma wannan yana nuna mana cewa Annabi Shu'aib yana yin sallah wacce Ubangiji ya umarce shi da yayi, suna ganin shi yana sallah. Wasu malamai sun fassara as-salatuka da ma'anar karatu, wato karatunka ne yake sa ka haka, kuma wannan magana suna yin ta ne da izgili, ba wai suna yin ta ne da sunan yabo ba, a baya ban shi suke yi ba. Kamar mutum ne kayi mishi wa'azi, kayi mishi wa'azi, sai ce sannu mai ilimi, sannu mai imani, sannu mai tsoron Allah, kaga ba wai yana yabanka da wannan ba, yana so ya ce maka wato kai kafi ni tsoron Allah, shi yasa suke fiti mun in yi kaza in yi kaza. To kaga wannan shine abin da suke nufi da asalatuka ta'muruka, wata qira'ar asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una, mu bar abin da iyayenmu suke bautawa, farkon abin da ya kirawo su zuwa ga tauhidi ne, suka ce to ba za su bari ba, sannan kuma ba za su bar wato abin da suka ga dama da dukiyarsu ba, ai suna ganin cewa dukiyarsu kuma a hannunsu take, su suke jujjuya ta yadda suka ga dama, dan menene za a ce ba za su tauye mudu ba, ba za su tauye sikeli ba, dan menene za a ce su cika mudu su cika sikeli, ko su ba wa mutane haƙƙin su cikakke, suka ce wannan duk shishige ne cikin al'amarinmu, kuma idan ilimin da kai ne ko karatun da kai ne yake saka haka, to ka sani mu ba za mu saurare ka ba. Innaka la antal alimur rashid, lalle kai mai hakuri ne, lalle kai shiryayye ne. Wato abinda suke so su gaya masa cewa shi yana daukan kansa ya fi su shiriya, ya fi su juriya, ya fi su hakuri, shi yasa baya yin waɗannan ayyukan. Don haka sai suke masa izgili ta hanyar sifanta shi da wannan sifofin, amma suna nufin sifanta shi da kishiyoyinsa. Wato suna so su ce da shi marar hankali, wawa, kuma wanda yake ba shiryayye ba, ko kuma suna so su nuna masa kenan in ya ɗauka shi shi ne shiryayye, shi ne mai hankali, kenan iyayensu da suke bauta wa gumaka da suka mutu su ma suna yin ƙwange a cikin awo da suke ni, kenan su ba masu hankali ba ne, su wawaye ne, shi ne mai hankali. Wanda daman abinda kullum mai taƙalidi yake fuskantar mai kira zuwa ga gaskiya da shi, ya ce wato kenan kai in ka kira ni zuwa ga wannan kana ga shi ne shiriya, shi ne hankali, shi ne nutsuwa, wato kenan iyayena ba nutsatsu ba ne, ba shiryayyu ba ne, ba masu hankali ba ne, to ba za ta taɓa yarda ba akan haka. To shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa,
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
النبي سؤال بيتيبوس يا قوم يا قوم تانينا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي, yanzu shin ba ku gani ba ne idan na kasance bisa wata hujja bayyananniya daga Ubangijina, wato ina bisa yaƙini da nutsuwa ta zuci a kan ingancin abin da na zo muku da shi. Wara zaƙa nemin hurisƙan hasana, kuma ya azurta ni wani arziki mai kyau daga wajensa, wato Ubangiji ya ba ni dangogin dukiya daban-daban irin abin da ya ba ni. Wannan yana nuna cewa Annabi Shu'aib shi ma mai kuɗi ne, ɗan kasuwa ne, Ubangiji ya ba shi dukiya, saboda haka wannan dukiya da Ubangiji ya ba shi, shi ba zai yi irin abin da suke yi ba a ciki, ba zai cuci bayan Allah ba, don yana da dukiya, ba zai dinga tauye mudu da suke li ba, kuma tunda Ubangiji ya ba shi arziki, kuma arziki mai kyau na halal, ya nuna kenan kiransu da yake yi zuwa ga su bauta wa Allah shi kadai, su bar ƙwange a cikin kasuwancinsu, ba wai yana yi ba ne don ya samu wani abu daga hannunsu, ballantana su ce kwaɗayin abin hannunsu ne yasa yake gaya musu irin waɗannan maganganu da yake gaya musu. Shi ma Allah ya ba shi abin hannunsa, ya azurta shi arziki kuma mai kyau, wato arziki na halal. Ya ce ku bani labari idan na kasance bisa, wato na kasance bisa wata hujja daga Ubangijina, Ubangijina ya bani annabci, ya yi min wahayi, ya gaya min abin da yake gaskiya wanda ya ce in gaya muku, sannan kuma ya bani wadata ta hanyar bani arziki na halal, shin ya kamata in kafirce masa kamar yadda ko kafirce masa? Ba zai yiwu ba. To wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, ni ba so nake yi in saba muku ta hanyar aikata abinda ni nake hana kuku aikata ba. Wato kada ku yi tsammanin ni a fakaike ko a ɓoye ina yin abinda nake cewa kar ku yi, kada ku yi tsammanin ni ma dukiyata na tara ta ne ta hanyar da ku kuka tara dukiyar ku, a'a ni ba zai yiwu ba in sa ku abu ni kuma ainihin in sabawa abin da na sa ku na dora ku akan ta. Domin wannan shine tafarkin kowane mai wa'azi, kowane mai karantarwa, idan yayi umarni da abu to ya zama shine farkon wanda yake bin wannan umarnin, in yayi hani ga barin abu ya zama shine farkon wanda yake hanuwa. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, wato cikakken hankali shine in ka ce wa mutum ga hanyar shiriya, ga hanyar da zai bi ya tsira, to kai ma ka bi wannan hanyar, kada ka ce masa ga hanyar da za a bi a tsira ga wacce kuma in an bi za a halaka, shi ka bar shi ya bi ta hanyar tsira din kai ka bi ta halaka. Kaga wannan alama ce da take nuna cewa kai har yanzu baka samu cikakken hankali ba, shi yasa Allah ya ce afala ta'qilun. To shine yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, ni ba niyya ta in saba muku ta hanyar aikata abinda nake hana ku aikatawa ba, saboda haka ni ba zan yi abinda kuke yi ba, in uridu illa al-islaha mastata'tu, abinda kawai nake nufi shine in yi gyara kuma daidai bakin gwargwadon iyawata, iya iyawata abinda zan yi kenan. Saboda haka maqsad dina, manufata, niyyata a cikin abinda duk nake yi Allah madaukakin sarki na sa a zuciyata, kokari nake yi in ga cewa na tabbatar da abinda zai amfane ku, na kuma yi kokarin hana ku abinda zai cuce ku, kuma duk wannan ina yi ne bakin gurgudan iyawata, ba zan dauko abinda yafi karfi na ba, abinda yafi karfi na wannan zan barwa Ubangiji. Haka duk mai wa'azi ya kamata ya kasance ya tinkari abinda zai iya, ba abinda yafi karfinsa ba. Akwai wanda zai tinkari abinda zai yi shekara da shekaru yana yi, ba abinda zai iya tsinanawa a nan. To kullun in za ka yi karantarwa da kiran jama'a zuwa ga hanya ta daidai, sai ka duba abinda zai yiwu, sai ka yi umarni da shi, domin abinda shari'a ta gino a kansa kenan, tahsilul masalih wa tafsiruha, da kuma ainihin izalatul mafasid ko kuma taqliluha, a samar da abinda yake maslaha ne a kuma yawaita maslaha din a cikin al'umma, sannan a kusar da abinda yake barna ne, sannan in ba zai yiwu a gusar da shi duka ba, to a rage barnar, a bi hanyar da za a yi barnar ta ragu. Shi kansa wannan wata gaya ce, wani maqsad ne daga cikin maqasid na shari'a. Saboda haka sai ya jingina aikin da zai yi na kawo gyara da abin da yake karkashin iyawarsa, yake karkashin ikonsa, abin da yafi karfinsa Ubangiji ba zai kama shi da abin da baya zai iya yi ba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. To dan kada su tsammaci wai yana yaban kansa ne, yana tsarkake kansa, domin sa iya cewa to fa gashi nan ma shi yana tsarkake kansa, wai shi baya laifi, wai shi gyara zai yi kaza da kaza, kamar yadda dukkan wani mai kokarin gyara in ya fito yana magana abinda ake tuhumarsa da shi kenan, wato kai ka wanke kanka kenan, ko kuma a'a ko wannan jama'a kun tsarkake kanku kenan, kuna ganin ku kadai ne musulmi, ku kadai ne kaza, ku kadai ne kaza, a'a wannan duk abinda mutum ya samu kanshi na istiqama tawfiki ne na Ubangiji, ba dabara sa bace, ba iyawarsa bace. Shi yasa Annabi Shu'aibu yayi gaggawa ya gaya musu wannan, domin kada su yi tsammanin wai yana zuga kanshi ne, yana kambama kanshi, yana kuzuzuta kansa ne, a'a ce wa ba tawfiki illa billah, gamdakatar na baya ga kowa, yana ga Allah shi ne ke bani gamdakatar, shi yake datar da ni akan abin da zan yi daidai, shi yake dora ni akan wannan hanya. Alaihi tawakkaltu, kuma gare shi kadai na dogara cikin al'amura na duka, don haka shi ya ishe ni. Wa ilaihi unibu, kuma zuwa gare shi ne nake ainihin koma mayar da al'amari na gaba daya, wato dogaro na cikin duk abin da nake yi ga Allah ne, sannan dukkan al'amari na aqida da ibada duk da Allah nake mayar da su. Saboda haka kaga ya kama babban bango, ya je matuƙa kenan inda ba za a iya cimmasa ba, ya ainihin mayar da dukkan al'amuransa na ibada ga Allah, kuma ya dogara a cikin abin da yake yi ga Allah. Wannan shine abin da Allah yake fa'budhu wa tawakkal alayhi, ka bauta wa Allah kuma ka dogara gare shi, shine manzila ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, da Ubangiji yace musulmi su roƙa, iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa kuma gare ka muke, kai kadai muke neman taimakonka. Idan mutum ya saka wannan mataki, to kuma babu abin da zai razana shi a duniya, babu abin da ainihin zai tsone masa ido a duniya, babu abin da zai sanya shi yayi fardar ko yayi fargaba dangane da sha'anin Ubangiji. Ya ci gaba da ce musu, wa ya qauli
ya qauli na yajrimannakum shaqati an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuhin aw qauman hudin aw qauman salih, wa ma qauman nuhin minkum bibaghin.
Ya ce wa ya ƙaubi, ya ku mutane na, la yajri mannakum shiqaqi, kada saba mun da kuke yi ya ainihin kwashe ku, an yusibakum mithlu ma asaba qaumi nuhin, irin abin da ya samu mutanen Annabi Nuhu na halakarwa ta hanyar nutsar da su a cikin ruwa, aw qaumu hudin, ko mutanen Annabi Hudu ta hanyar Ubangiji ya kawo musu wata ƙara da za ta halaka su, aw qaumu salih, ko mutanen Annabi Salihu, aw qaumu lutin, ko abin nan wa ma qaumu lutin minkum biba'id, sannan mutanen Annabi Lutu ba nesa suke da ku ba, kada saba mun da kuke yi ya ja azabar da ta samu waɗannan al'ummomi kuma ta same ku. wato yana gaya musu cewa waɗannan al'ummomi da aka yi duk al'ummomi ne waɗanda sun yi wa Allah ɗagawa, sun zaɓa wa manganninsu, kuma Allah maɗaukakin sarki ya halaka su. Kuna da labarin wasu daga ciki, wasu kuma ma ba nesa suke da ku ba, garin da kuke ba nesa yake da garin da suke ba, kamar mutanen Annabi Lut. Garin da kuke ku mutanen Madiyan ba nesa ne da garin mutanen Annabi Lut ba, sannan kuma labarinsu da tarihinsu ba nesa yake da ku ba, babu tazara mai yawa tsakaninku da su. Kun san abin da ya faru gare su, kuma kuna wucewa kuna ganin inda Allah maɗaukakin sarki ya halaka su. To kada saba min da kuke yi ya ja irin wannan abu ya same ku. Kaga wannan yana nuna musu cewa shi fa annabi ne daga Ubangiji, kuma sabawa annabi wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da sako irin wannan zai jawo wa mutane azaba ne, zai jawo musu musiba ne. Don haka yake gudun kada su jawo wa kansu musiba ta hanyar saba masa. Yace su nemi gafarar Ubangiji ta hanyar su tuba, su bar abinda su tuba daga abinda suka yi na shirka a baya, daga abinda suka yi na ainihin zalunci a baya, ta hanyar tauye mudu ko kuma tauye sikili, wato sun ba tubu ilaihi, sannan ku tubu zuwa gare shi ta hanyar yin nadama akan abin da ya faru gare ku, tare da kudurci cewa ba za ku sake irinsa ba. Inna rabbi rahimun wadud, lalle Ubangiji na mai rahama ne, wadudun kuma wanda yake san mai alkhairi ne. Wato duk sanda kuka yi haka, kuka tuba, to Ubangiji zai rahamshe ku, zai ji kanku, sannan kuma bayan wannan zai so ku. Wannan shi yake nuna cewa mai laifi idan yayi wa Allah laifi sannan ya nemi tuba, ya nemi gafara, ya tuba zuwa ga Allah, to Ubangiji zai gafarta masa, ya ji kansa, sannan kuma ya so shi. Ba kamar abin da yake faruwa tsakanin mutum da mutum ba, yayin da kai ma wani laifi idan yayi maka mutunci ya ce na yafe maka, amma kuma soyayyar da ke tsakaninmu da kai ta kau kuma har abada. To Ubangiji ba haka yake ba, idan kai masa bayan ya yafe maka, ya maka afuwa, kuma zai ci gaba da san ka, saboda kuma abin da kake yi na da'a gare shi. Yace in kuka yi haka za ku samu wannan rahama da soyayya ta Ubangiji. Qalu ya Shu'aibu,
qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dhaifa wa lawla rahmatuka lawajadna wa la ja'alna bi'azim.
To duk bayan wannan fadaitarwa dai sai kalu sai suka ce ya Shu'aibu, ya kai Shu'aibu, ma nafqahu kathiran mimma taqulu, mu fa ba ma gane da dama daga cikin maganar da kake yi. Wai wato ma kamar wani yare yake yi da ba sa ganewa, kamar wani zaurance yake mutu, su fa ba sa gane ma me yake cewa. Yanzu a cikin maganar annabi Shu'aibu akwai abin da za a ce ba a ganewa, amma saboda shakiyanci sai suka ce mu fa ba ma gane abin da kake faɗa. Shi ma annabi Shu'aibu saboda irin yadda yake mayar da martani ko ya riƙa mayar da martani ga mutanensa, shi ma ana masa take da khatibul anbiya kamar yadda ake wa annabi Nuhu alaihi salam. To duk wannan hudu ba da yake a cikin su sai cewa suka su ba ma sa gane abin da yake faɗa. Da yawa daga cikin maganar da yake fa ba sa ji, wa inna lanaraka fina dhaifa, kuma mu muna ganin ka mai rauni ne a cikin mu, wato muna ganin ka ba taka kara ka karya ba, ba kowan kowa ba, kai ba shugaba ba, ba mai mulki ba, ba wani wanda ake jin tsoronsa saboda ƙarfinsa ba ko saboda yawan jama'arsa ba, duk ba ma jin ba ma shayinka saboda waɗannan, muna ganin ka kai mai rauni ne har kake da wannan dama ka fito ka riƙa gaya mana irin waɗannan maganganu. Walaula rahtuka, to fa ba dan jama'arka ba, ba dan ƙabilarka ba, larajamnaka, da mun jefe ka, wa ma anta alaina bi aziz, kai ba mai wata martaba bane a cikinmu, kai ba mai daraja bane a cikinmu. Saboda haka kawai ƙabilarka da jama'ar da suke tare da kai wanda suke danginka ne su ne suke sawa muna ɗaga maka ƙafa, amma ba dan haka ba, da yanzu sai dai wani labarin kai dai da yanzu an gama da kai. Wato suna so su nuna masa cewa albarkar danginsa yake ci, waɗanda kuma kafirai ne ba wai mu'minai ba ne, albarkar waɗannan dangin naka kake ci, ba dan haka ba, kai a bakinwa asuwa hadda za ka dinga buɗe baki kana gaya mana waɗannan maganganu. Shi ne ya ce da su.
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.
قال يتي يا قومي يا قوم تانينا أرهطي أعز عليكم من الله yace ya ku mutane na yanzu jama'ata ko kabilata ita ce tafi martaba a gurin ku tafi daraja a gurin ku sama da Allah wattakhasmuhu wara'akum zahiriya kuma kuka rike shi a bayan kuka rike shi kuka jefar da shi bayan bayan ku inna rabbi bima ta'maluna muhit lalle ubangiji na mai kewayewa ne da ilimin sa da sanin sa game da abin da kuke aikatawa wato yana gaya musu cewa yanzu wai ashe wannan dangin nashi da kabilar tashi su suka fi martaba su suka fi daraja a gurin sama da Allah kaga nan ma yana nuna musu fa shi fa manzon Allah ne wanda kuma duk ya wulakanta manzon Allah to da Allah yake wanda duk yace manzon Allah bai isa ba to kamar yana cewa ne Allah bai isa ba ce to yanzu kenan Allah kuke cewa bai isa ba ba ya da daraja a gurin ku kabila ta ita ce da daraja a gurin ku kuma har abinda nake fada muku na umarnin sa kuka dauka kuka jefar da shi bayan bayan ku kuka sa kaba kuka take to ku sani abinda fa kuke yi ubangiji yana sani ilimin sa ya kewaye dukkan abubuwan da kuke aikatawa babu abinda yake boyuwa ga ubangiji daidai da kwayar komayya a ƙasa ne ko a sama ne don haka abinda kuke yi dinnan za ku ga sakamakon sa ranar gobe kiyama ko ma tun anan duniya ubangiji ya nuna muku munin abinda kuke aikatawa ya ci gaba da ce musu
ya qawmi imanu ala makanatikum inni ya'ani sawfa ta'lamuna man ya'tihi adhabun yukhzihi wa man huwa kadhib wa antasibu inni ma'akum raqib
to tura ta kai bango yayi aga abun dai ba mai ci ya cinye bane saboda haka sai yace ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku je ku yi aikin ku bisa ga halin da kuke kai bisa ga addinin ku je ku yi kai inni amilun ni ma zan je in ci gaba da nawa aikin sawfa ta'lamuna nan ba da dadewa ba za ku sani man yatihi azabun yukhzihi wane ne azaba za ta zo ta wulakanta shi wa man huwa kadhibun kuma wane ne makaryacin ni ko ku ba da jimawa ba ubangiji ya nuna musu haka nan wartaqibu ku je ku yi zaman dako ku je ku yi zaman jira inni ma'akum raqib ni ma tare da ku ina mai jira kamar suna cewa da shi in muka je muka yi jira kai kuma me za ka yi yace ni ma zan jira kamar yanda za ku jira walamma jaa amruna
walamma jaa amruna najjayna shu'ayban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhal ladina zalamu وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ
لوكacin jira ya kare wadan ma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo yayin da umarninmu na halakar da mutanen shu'aibu yazo najjayna shu'aiban sai muka tsayar da shu'aibu wallazina amanu ma'ahu da wadanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da wata rahama daga gare mu wa akhadhat allazina zalamu sayha kuma karaji ko kara ya kama wadanda suka zalunci kawukansu fa asbahu fi diyarihim jathimin suka waye gari a gurfane a cikin gidaddajin su sun mummutu wato ubangiji ya aiko musu da kara wacce ke tare da rajfa fa akhadathumur rajfa kamar yadda yake a cikin suratul araf ar-rajfa kara wato wannan kara din kuma wacce take girgiza jiki saboda haka sai ga su duk a gurfane sun zama gawa kawai sun zama gangar jiki babu ruhi jasimina sun gurfana akan zuriyoyinsu a cikin gidaddajinsu Ubangiji ya halaka su ka allam yaghnau fiha kamar ba su taba yin ba a taba yin su ba wato kamar ba a taba yin su ba kai ka ce ba a taba wasu mutane samudawa ba kuma haka abin yake sai dai ka ji kissar su sai dai ka ji labarin su musulmi ya ji labarin su a Qur'ani wanda ba musulmi ba Kirista ko Yahudi ya ji labarin su a cikin littattafan su amma suna ina babu su Ubangiji ya tumbuke su ala bu'dan li madyana wato ku saurara nisan rahama ya tabbata ga mutanen madyan kama ba'idat samud kamar yanda nisan rahama ya tabbata ga mutanen samudawa haka Ubangiji ya yi wa annabi Shu'aibu sakamako ta hanyar tseratar da shi ya kuma kama ainihin san abin nan mutanansa mutanen madyan da laifin abin da suke yi na shirka da Allah da kuma zaluntar bayin Allah akwai fa'idoji da dama da za a girba ƙarƙashin wannan kissa akwai darussa masu yawa da za a ɗauka a ƙarƙashin wannan kissa kamar yadda Sheikh Abdulrahman Sa'idi ya kawo a cikin tafsirinsa ke cewa daga cikin abin da za mu fa'idantu da shi a ƙarƙashin wannan kissa za mu gane cewa kenan kafirai su ma ana musu uquba kamar yadda ake musu uquba da sun bar tauhidi haka nan za a yi musu uquba idan sun bar sauran shari'a sauran abubuwa na shari'ar musulunci furu'a ta shari'ar musulunci kaga anan annabi Shu'aibu ya kira wasu zuwa ga tauhidi sannan kuma ya kira wasu zuwa ga su cika ma'auni kada su tauye ma'auni ko mudu da suke ne cika mudu da suke ne ko rashin tauye mudu da suke ne wannan wani abu ne da yake da alaka da shari'a wani abu ne da yake da alaka da furu'a ba yana da alaka da ainihin asalin aqida ba amma kuma gashi Ubangiji madaukakin sarki ya kama su da laifin duka don haka su ma kafirai lokacin da ake cewa su zo su yi ibada abin nan su zo su bautawa Allah shi kadai a wannan lokacin da za su mutu ba tare da sun karbi tauhidi ba in suka jira na gobe kiyama Ubangiji zai azabta su akan sun ki karbi tauhidi kamar kuma yadda zai azabta su akan sun ki yin sallah da azumi da zakka da sauran abubuwa na furu'a haka nan wannan kissar tana nuna aljaza'u min jinsil amal irin yadda kake yi haka Ubangiji zai yi maka yadda ainihin suka rika tauyewa mutane a cikin awan da suke yi ta hanyar tauye mudu da hanyar ta tauye sikeli haka Ubangiji ya kawar da wannan arzikin da suke a ainihin takama da shi ba ya gaya musu ba shi annabi Shu'aib ya ce inni arakum bi khairi ai ya gaya musu kuma ya faɗa musu haka ne domin su san cewa in suna so su tsare wannan ni'ima da suke ciki to su riƙe Allah matuƙar za su saba wa Allah to wannan ni'imar da suke ciki za ta kau to kuma haka ya faru to duk wanda ya saba wa Ubangiji Ubangiji na iya sakanka masa da jinsin abin da yayi na saban Allah haka nan daga cikin irin darussan da wannan kissa ta kunsa akwai abin da yake nuna mana cewa wajibi ne ga bawa ya gamsu ya wadatu da abin da Allah ya bashi na halal ya bar abin da yake na haramun ne duk irin buƙatar da yake ciki kada wannan buƙata ta kwashe shi ya miƙa hannunsa kan abin da yake haramun ne in yayi haka kuwa to zai rabu da alkhairi zai rabu da ni'ima ta Ubangiji gaba daya abin da duk yake tsammanin wannan alkhairi ne ko wannan samu ne ko wannan wadata ne ba wadata bane a gurin Ubangiji shi yasa ya gaya musu yace basiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin alkhairin da yake mai wanzuwa a gurin Allah shi yafi zaman muku alkhairi in har kun kasance mu'minai ne ku don haka abinda mutum zai samu na halal ko mun kankantarta yafi shirgin tarin da zai samu ta hanyar haramu duk abinda mutum zai samu ta hanyar haram Ubangiji na zare masa albarka sannan yana daga cikin abinda zamu ainihin fa'idantu da shi daga wannan kissa shine wato aiki da shari'a yana daga cikin lawazim na imani in har kai kace mu'mini ne to ya kamata a same ka kana aiki da shari'a shi yasa yace da su baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'mini duk abin da yake gaya musu ba zai yi musu tasiri ba matukar su ba mu'mini bane in kuma su mu'minai ne tabbas abin da yake gaya musu zai yi tasiri a gaban su saboda haka babu yadda za a samu mumini amma baya aikin alkhairi haka nan daga cikin abinda za mu fa'idantu da shi a wannan kissa wato sallah ba ta gushe ba shari'a ce ga annabawan da suka gabata kuma tana daga cikin manya-manyan ayyuka shi yasa annabi Shu'aib yake yawaita yin ta har ma mutanen sa suka san shi da masallaci ne don haka lokacin da yake hana su abin da yake hana sai suka ce sallan nan ce ta sashi haka kaga wannan ya nuna kenan hatta kafirai sun fahimci cewa sallah din nan tana da falala har idan kana yi din kana yi to za ta hana ka aikin da ba daidai ba kamar yanda Allah yake inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari da aka zo aka ga yawo annabi sallallahu alaihi wa sallama gawa ne yana sata an yi yaki denawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yana sallah aka ce eh yace satan hahu salatu sallah sa za ta hana shi saboda ka sallah idan har mutun ya lazumce ta duk laifin da yake to yau da gobe sai kaga ya dena idan kana da tangararren da da yaki tankwaruwa to yi kokari kai ta kawo shi masallaci akai akai kuna sallah sai kaga yau da gobe ya canza amma hadisin da yake cewa wanda sallar sa bata hana shi alfasha ba da munkari ba abinda take kara masa sai nesa da Allah sai la'anta wannan ba hadisi ne mai kyau ba hadisi ne munkar kuma hadisin manzon Allah yana nuna ma ƙarya ce wannan hadisin ba gaskiya bane domin yace satan hahu salatuhu an ce masa yana sata amma yace sallar sa zata hana shi kaga bai ce sallar sa tana kara nisantar da shi daga Allah ba haka nan kuma wannan kissa tana ba mu darasi cewa wato dukiyar da Allah madaukakin sarki yake ba wa dan adam duk da cewa ubangiji shi wato ubangiji ne ya bashi shi kuma yayi wani fafutuka a zahiri an ga yayi faɗi tashi wajen tara dukiyar ya sha wahala wajen tara dukiyar wannan ba shi yake nuna cewa yayi abin da ya ga dama cikin wannan dukiyar ba dukiyar nan ajiya ce ubangiji ya bashi amana ce a hannunsa wajibi ne ya tsayar da haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar kada ya ainihin shi haƙƙin wani kada ainihin ya rike haƙƙin ubangiji da yake cikin dukiyar wajibi ne kuma ya nisanci ayyukan da suke ko hanyoyin da suke hanyoyi ne na haram wajen tara dukiya wato dan ubangiji ya baka dukiya ba lasisi ya baka kai abin da kake so da dukiyar ba ka sani ajiya ce ubangiji ya baka amana ce don haka ubangiji shi ke cewa ga yadda zaka sarrafa dukiyar kafirai ne ba su fahimci wannan ba su suna ga idan dukiya ta zo hannunka to kai abin da kaga dama da dukiyar nan aiwai taka ce duk abin da kaga dama kai saboda haka in ma mutun ya tashi mutuwa sai ya ce in ya mutu dukiyar nan ya gadar wa karansa shi wai ai dukiyarsa ce kuma ba wanda zai daga masa kara ko ya ce kanzul in ya mutu din sai a karbo wannan dukiya din ai sai ma wannan kare hidima da ita to kaga wannan in ba kafiri ba babu wanda zai yi wannan mumini ba zai yi wannan ba haka nan yana daga cikin wato abin nan darasi da zamu dauka karkashin wannan kissa shine dukkan wani wanda yake mai wa'azi mai karantarwa mai kira zuwa ga aikin alkhairi mai hana aikin mumuna ya kamata ya zama shine farkon wanda zai yi aiki da abin da yake kira mutane zuwa gare shi shi yasa annabi Shu'aib yake wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu Allah yana cewa ya ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun sannan kuma wannan kisa har ila yau tana nuna mana cewa aikin manzanni gaba ɗaya da Allah ya aiko su da shi da abinda suka zo da shi na wahayi sun zo ne da wannan da niyyar gyara sun zo ne su kawo gyara gurgurdan iko gurgurdan iyawarsu su tabbatar wa da mutane maslaha su cika wa mutane maslaha da yawaita ta a tsakankaninsu su kuma ainihin rage ko kawar da abin da yake na barna ko su rage shi bakin iyawarsu saboda haka dukkan shari'u da manzanni suka zo da su gaba daya an gina su ne akan maslaha akan jawo maslaha da kuma ijiye barna saboda haka in an ce maslaha kuma ana nufin abinda ma tasluhu bihi ahwalul ibad abinda halayen bayi za su gyaru da shi abinda rayuwa za ta yi kyau da shi rayuwa ta duniya da rayuwa ta lahira haka nan yana daga cikin abinda za mu karanta daga wannan kissa shine idan mutum ya tashi ya ga ana abinda ba daidai ba yayi iya wasa wajen ya ga ya canza abin nan ya kawar da shi to abinda ya fi karfinsa ba abinda za a zarge shi ne a kansa ba duk abinda ya fi karfinka to wannan baya daga cikin abin da za a kama ka da shi a ce dan menene ka bar abu kaza yana faruwa baka hana ba wannan ya fita daga cikin kudurarka ya fita daga cikin ikonka zaman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a makka shekara da shekaru yana ga gumaka a cikin ka'aba yana ganin su a gefen ka'aba amma ya san a wannan lokacin abin ya fi ƙarfinsa ya ce zai taɓa gumakan nan. In ku ya ce zai taɓa gumakan nan, to babu abin da kuma zai faru ba. Saboda haka yana ganinsu zai zo ya yi sallah a Ka'aba, ya yi ɗawafi a Ka'aba, ga kuma gumaka suna ƙuro masa ido. Bai ce da ‘yan ƙunar baƙin wake a je a yi ƙundun bala ba yau, ko me a yi in ya so a yi shahada. Ba haka shari'a take so ba. Shari'a ba wai so take a yi ta mutuwa ba. A'a, shari'a so take yi ku yi nasara a duk inda kuka shiga, ba wai ku yi ta janyo abin da za ku yi ta mutuwa ba ana kashe ku. Wannan baya daga cikin tsarin shari'a, ko shahadi da aka shari'anta shi. An shari'anta shi ne don shari'a ta yi ƙarfi. Musulmi su ƙara ƙarfi, inda ba sa iya shiga su iya shiga, ba wai su ƙara rauni ba. Dukkan wani abin da za ka tsokano shi a ja a bi ka a guje ka ɓoye, to kaga ba jihadi kake ba. In har za a bi ka ga gudu, to ya nuna kenan da kana fitowa masallaci, ana sallah da kai, ana ganin ka gurin, amma yanzu ka ɓoye an daina ganin ka, to ya za a yi jihadi a ɓoye kuma? Ai, ba zai yiwu ba. Ka duba Badar, ka duba Uhud, wacce ce Ubangiji ya kwarzanta a ciki, Uhud ko Badar? Badar ita ce Allah ya kirawo yawmul furqan, yawmul taqal jam'an, aka kirawo ta yawmul furqan saboda anan ne izzar islama ta fito, anan ne musulmi suka ƙara ɗaukaka kuma kafirci ya ƙara yin ƙasa. Ka duba Badar, Badar kankan aka yi 70-70, 50-50 aka yi, abinda ‘yan bol suke cewa duro shi aka yi. Amma duk da haka Badar ba a ambatanta a matsayin wani abu na kuzuzuntawa. Shi ya sa za ka ji a hadisin Ka'ab ibn Malik da yake faɗar ainihin yaƙin Badar, yake cewa Badar ita ce aka fi tunawa a cikin mutane, saboda a cikinta ne Ubangiji ya bawa musulmi ɗaukaka. Sai ka ga sahabi ma ana yi masa take al-Badri, wato ya je Badar, ana yi masa take da wannan, amma ba za ka ji wani sahabi an ce al-Uhudi ba. Don haka da Ubangiji ya ce hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayaini, ba wai yana nufin cewa a je a mutu ba. A'a, idan har yaƙi ya kama za a yi jihadi, to duk abin da ya samu musulmi a gurin nasara ce. Amma kuma abin da ake bukata in an fita jihadi a yi nasara ta yadda musulunci zai yi ƙarfi. Shi yasa za ka ga malamanmu suna cewa lokacin da ya zamana kafirci ya yi ƙarfi ta yadda wato ana ganin cewa ya yi tanadin da musulmi ba su yi ba, ko suna da rauni, suke cewa a iya yin sulhu da wannan daula ɗin a zauna lafiya da ita. In ka duba Ibn Taymiyya ya faɗi wannan, ce idan har aka ga cewa daular kafirci ita ce tafi ƙarfi, musulmi ba su da shirin da zai iya sa su karya wannan daula ɗin, to wajibi ne ma shugaba a wannan lokacin kada ya ce zai fitar da musulmi a je a yi ƙunar baƙin wake. A'a, ya nemi sulhu da zaman lafiya har lokacin da za a gina daula ta musulunci. Shi yasa jihadi aikin daula ne, ba aikin afrad bane, aiki ne na daula. Ka duba Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa a Makka, ba a farlanta jihadi ba, saboda a lokacin babu daula. Yawo yake ya'ridu nafsahu ala alqaba'il, ya'ridu nafsahu ala alqaba'il, yana kai kansa yana tallata da'awarsa ga ƙabilu, yana ƙoƙarin ya nuna musu cewa ga wannan da'awa, ku rungume ta, idan kuka rungume ta ta yi ƙarfi ko ma izzar ku ci. Da'awar yake so ya samu masu rungumarta, wasu su yi ainihin shakulatin ɓangaro da shi, ko ɗaga kai ba za su yi su kalle shi ba, wasu su mayar masa da mummunar magana, wasu kuma su yi tayi su ce to in an yi nasara me yake kasan mu, tun daga nan ya fahimci ba dan Allah za su yi ba. Har sai da Allah ya kawo ƙabilar Khazraj, daga baya ƙabilar Aus su ma suka shiga, aka samu ainihin wannan bai'atul Aqaba ta farko da ta biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina cikin izza, ya zamana shi yake da shugabanci, shi yake da fada aji, shi ne shugaba na gaba ɗaya daular Madina din a lokacin. Hatta Yahudawa da munafukai dole suka zo suka rusuna suka shiga ƙarƙashin shugabancinsa. To a wannan lokacin ne aka fara maganar jihadi. Saboda haka jihadi aikin daula ne, ba aikin afrad ba. Kai daga unguwarku, kai daga gidanku, kawai ka fito ka ce a tafi jihadi, to a ƙarshen al'amarin zai zama fitina. Shi yasa za mu ga duk inda ake maganar jihadi za mu ga ana rabtun jihadi da imam. Imam kuma ana nufin al-imamatul uzma. Al-imamatul uzma duk inda za ka ga aqidar ahlus sunna suna cewa naral jihad khalfa kulli barrin wa fajir. خلف كل بر وفاجر وقت امام بر او امام فاجر الامامه العظمى باوي كوي وني سبودا يا iya magana ko saboda a'a shi ya iya tarar aradu da ka sai ya ce ku zo mu wuce a tafi jihadi a'a wanda ai ba shi bane imam wanda ko ungo su bai iya mallakar ta ba ka ce masa al-imam al-imamu al-imamatul uzma shine wanda ainihin komai yana hannunsa tufka da warwara tana hannunsa الحل والعقد هنا هننسى شنو الامام الاعظم تو انا جهادي لي اقرقشن توتر الامام الاعظم كاي كوكاري ك تبتر ده شرائع مسلمتي اكايكن كانكا ده جيدانكا ده جماعركا كمر يندا حسن البنا يكي فدا تيمو دوله الاسلام في نفوسكم تقوم على ارضكم كو كفا دوله المسلمتين اكانكن كانكو كو تو زاكو غتا كفو ا قصركو اما اكانكن كانكو بكو كفا مسلمتين با كما كنا هارن wai ku kafa ta a kafar ku ba zai yi ba saboda haka duk abinda mutum zai yi hada yake da iyawarsa da gurgurdan abinda zai iya abinda duk yafi karfin sa ubangiji baya kama shi da wannan yana daga cikin abinda ainihin zamu karanta daga wannan kissa din kamar yanda shi malam Sa'idi yake cewa annallaha yadfa'u 'anil mu'minina bi asbabin katira ta hanyoyi da dama ubangiji yana kare musulmi kad ya'lamuna ba'daha وقد لا يعلمون شيئا منها تايو سسان واسو daga cikin abubuwan tayo ba kuma san hanyoyin ba wato ubangiji yana iya kare musulmi ta hanyar ma da bai san cewa ubangiji zai kare shi ta nan ba wa rubbama dafa'a anhum bisabab qabilatihi tayo ubangiji ya kare musulmi saboda kabilar su wa ahli waqnihim al-kuffar da ɗan kasar su ma wanda suke kafirai ne kama dafa'a Allahu an shu'aib ar-rajma qawmihi kamar yadda Allah ya karewa ya ainihin kare Shu'aib daga jifan mutanansa bisababi rahbihi saboda jama'arsa wa anna hadhihi ar-rawabit irin wadannan alaqoqi inji malan allati yahsulu biha ad-daf'u 'anil muslimi 'anil islam wal muslimin alaqoqin da za iya samarwa wanda za su taimaka a bawa musulunci da musulmi kariya la ba'sa bis-sa'yi fiha babu laifi ayi gwagwarmaya da tashi fadi wajen samar da su bal rubbama ta'ayyana zalika yace kai wata kila ma iya cewa wani lokaci yana zama wajibi a samar da irin wannan alaƙoƙin na yadda za a sawar da musulmi da musulunci kariya yace li annal islah matlub dan saboda koyaushe gyara ake so a tabbatar ala hasabil qudrati wal imkan bakin iyawa bakin gurgudu fa ala hadha malan yace to a bisa ga wannan lausa al muslimuna da musulmi za su yi fadi tashi za su yi yunkuri alladhina tahta wilayati al-kuffar wa anna suke karkashin shugabancin kafirai wato musulmi ne amma shugabannin nasu ba musulmi ba kafirai ne suke shugabantar su yace to da za su yi kokari a wannan lokaci wa amilu ala ja'al al-wilayati jumhuriyya ke to shikenan azo ayi jumhur a maida ta jumhuriyya azo ayi demokradiyyar wato yace da musulmi za su yi ta ayi a wanda suke karkashin shugabancin wadanda ba musulmi ba amma su da katabus musulmi wadancan kafirai suke rike da komai sai suka ga kafiran nan suna cin taransu ba babbaka suna abin da suka ga dama sai musulmi su ce a'a to ai akwai ma azo ai demokradiyyar ma mana ai kowa yazo ya tsaya a zabin shi mana malam yace da za su yi haka ya tamakkanu fiha al-afrad wa shu'ub min huquqihim ad-diniyya wa ad-dunyawiyya ta hanyar da daidaikun mutane da al'ummomi za su samu haƙƙin su na addini za su samu haƙƙin su na duniya la kana aula yace to dama yafi min istislamihim li dawlatin maimakon su kakkaba hannunsu su miƙa wuya kawai ga wata daula taqdi ala huquqihim ad-diniyyah wa ad-dunyawiyyah da za ta gama ta tumbike musu haƙƙin su na addini da na duniya maimakon su ce mun kakkabe tunda dai system din na kafirci ne to dun mun bari ku bar wa su kafiran ƙarshe kafiran zo su murtsike ku su gama da ku su share ku yace maimakon su yi haka to da ya kamata su ce a zo a yi zaben mu ma mu tsaya wa tahrisu ala ibadatiha fi ta kokarin ma yaya za su gama da ku gaba daya wa ja'alihim amalatan wa qadaman lahu su mai da ku kawai laborori a karkashin su sai dai ku yi musu laboranci ku ce amma dukkan sauran abubuwa manya-manyan hukumomi na gwamnati duk kun bar musu yace to maimakon ku yi haka gara ku ce a zo a yi zaben domin abinda ake nufi al-islahu mastata hanyar da zaka iya tabbatarwa da kanka da al'ummarka maslaha thumma innahu sai yace na'am in amkana an takuna ad-dawlatu lil muslimina wa humul hukam fa huwa al-muta'ayyib in har zai yiwu ku kafa daular ku ga zama ku ya ku ne musulmi wannan shine abinda yake wajibi walakin li'adam imkani hadhihi al-martaba amma saboda kasa samun wannan mataki فالرتبه التي فيها دفع شتو متاكن ذا اتاكا وندا ا cikin sa za a samu ainihin kariya wa wiqayatul lidini wa dunya za ayi wa addini da duniyar ita kanta kariya muqaddama to sai a fara da ita to kaga wannan magana ce ta malami malami wanda ya san da yake wannan Abdulrahman Sa'idi shine malamin Sheikh Muhammad Salih al-Isami babban malamin da aka yi a Saudiya wannan malamin sa ne kuma yana daya daga cikin fitattun malamai shi kansa a Isamin a rayuwarsa yana cewa babu wanda ya tasirantu da shi irin wannan malamin saboda haka ina karanta abinda ya faɗa ne ba wai abinda ni na rubuto ba abinda shi malam Isamin ne ya faɗa kuma wannan duk mai hankali a duniya aka yake faɗa ina tunawa akwai fatawar Ibn Baz shi ma da aka yi masa tambaya yace in har ƙasan nan ba ku da wata hanyar da za ku iya samun haƙƙin ku sai wannan to wajibi ne a samu waɗanda za su shiga kuma ku yi ƙura'a kuma a yi zaɓe da ku sai da za ku samu haƙƙinku duk da cewa mun san harkar zaɓe ɗin arin gizo ake yi naɗawa ake yi to amma in ka ce kada ma wani musulmi ya to ko wanda za a naɗan ba za a samu musulmin ba saboda haka wannan shi ne magana da malamai suka yi kuma mun samu gaba shi ya sa muka karanta abinda shi Sa'idi ya faɗa Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdatar kamar yadda kuka sani wannan ita ce ranarmu ta ƙarshe a wannan shekara a kuma wannan wata mai albarka da fatan Allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana mu ga ta bayan baɗi ma lafiya da farko godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka zo ya ba mu rai da lafiya har muka samu kanmu cikin wannan lokaci mai alfarma albarka kuma har muka samu gabatar da wannan majalisi na tafsiri na Al-Qur'ani a wannan masallaci muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya muna yi masa godiya bisa wannan ni'ima da ya mana ba dabaran mu ba ba ainihin ƙwarewan mu ba ta sa muka samu wannan sai da yardar Ubangiji da kansa da zabinsa da falalarsa don haka muna sake maimaita godiya gare shi sannan kuma na biyu muna godiya ga shi wanda ya assasa wannan masallaci shine Alhaji Muhammad Indimi wanda shine sabab na wannan haduwa tamu a wannan guri da ya assasa wannan guri ta hanyar assasa wannan masallaci da kuma bashi goyen baya da gudunmawa da yake yi akai akai muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya sanya ayyukan da yayi khalisan liwajhihil karim kuma ya sanya su a cikin mizanin ayyukansa na alkhairi ranar gobar kiyama Allah maɗaukakin sarki ya alkinta rayuwarsa ya alkinta dukiyarsa ya alkinta zurriyarsa kamar yanda har ila yau ba za mu manta da ɗan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda bayan mai wannan masallaci kuma shi ne wanda ya zama sinadarin raya masallacin ta hanyar darussa na tafsiri da kuma wasu darussa da ya rika gabatarwa a nan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa abubuwan da ya na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya kai masa su cikin mizanin ayyukansa Allah maɗaukakin sarki ya haskaka makwancinsa Allah maɗaukakin sarki ya alkinta bayansa ya alkinta zuriyarsa abubuwan da ya bari na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya alkinta su ya sa su ci gaba da ɗorewa Ubangiji ya ci gaba da kai masa wannan lada har alkiyama ta tashi matukar waɗannan ayyuka da ya assasa suna nan to zai ci gaba da samun kamasho muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan kamasho din sannan bayan wannan muna miƙa godiya ga kwamitin shi kansa abinda muna miƙa godiya ga mai girma mataimakin gwamna Alhaji Adamu Shatima Yuguda Diban wanda ya kusa ne daga cikin kusoshin tafiyar da'awa a wannan jiha kusan duk shekara tare ake fara wannan tafsiri da shi tare ake karewa dukkan abubuwan da ake gabatarwa a wannan guri na ibada da na ilimi yana halarci yana gaba-gaba ya fi ma wasu daga cikin ɗaliban waɗanda suke riƙe da ainihin manya-manyan littattafan ya fi su ma wucewa gaba shi ne a sahun gaba lokacin da ake ƙiyamul layli muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya ayyukan da yake yi ɗin nan khalisan liwajhil karim ya sanya ikhlasi cikin waɗannan ayyukan kuma ubangiji ya sakanka masa bisa abin da yake yi na taimakawa ga da'awa na taimakawa ga wannan majalisi namu muna fatan ubangiji ya ainihin bashi jinkiri mai amfani Allah ya alkinta dukiyarsa ya alkinta zurriyarsa kamar yadda muke godiya ta musamman ga dan uwa ainihin a barista wanda shi ma ko da yaushe barista Adamu ko da yaushe ainihin shi ma yana tare da mu a nan kuma dukkan faɗi tashin da ake yi na aga cewa wannan abu yayi nasara da shi ake yi da shi ake yi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi abubuwan nan da yake yi na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya biya shi tun a nan duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya alkinta zuriyarsa kamar yadda muke godiya ga kwamitin tafsirin gaba ɗaya kwamitin tafsiri waɗanda su suka kafa kansu domin ganin cewa wannan tafsiri bai tsaya ba wannan tafsiri bai samu tangarda ba bai samu gajiyawa ba bai samu ci baya ba muna fatan dukkan waɗanda suke membobi da shugaba na wannan ainihin committee shine Alhaji Karatun David ko muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya biya su ayyukan da suke yi kamar yanda muke godiya ta musamman ga matar mai girma gwamnan jihar Borno Hajiya Fatima wacce duk shekara take aiko ma wannan masallaci taimako na buhuhunan buhuhunan shinkafa da na suga domin taimakawa waɗanda suke yan tourism da marayu duk shekara tana wannan aiki Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya ta Allah ya alkinta mata zuriyarta haka nan kuma muna godiya har ila yau ga kwamitin wannan masallaci wanda shi ma ba dare ba dana tare da su ake ta faɗi tashi ga shi chief imam na wannan masallaci wanda shi ma tare muke ta faɗi tashi duk abin da ake yi tare ake yi Allah maɗaukakin sarki ya saka musu ya biya su haka nan kafofin watsa labarai tun daga NTA Maiduguri, BRTV Maiduguri da kafofin watsa labarai na Yobe, Jigawa, Kano, Katsina, Bauchi, Kaduna da har ma na Niger Binar Republic da ma wanda ba mu sani ba da FM na nan da mai sunanta Peace FM ko? To duk muna musu addu'a ta alkhairi da fatan alkhairi abinda suke yi na yaɗa da'awa su sanya wannan a zuciyarsu suna yi don Allah ne kuma Ubangiji zai biya su Ubangiji zai satanka musu haka nan muna godiya ainihin ga Muslim Community Consultative Forum wato forum na 'yan kasuwa wanda su ma suna ba da tasu gudunmawar bakin gwargwado wajen su ga cewa wannan abu ya ci gaba wannan abu bai samu tangarda ba da kuma yunkuri da suke yi a cikin jihar ma gaba daya na su ga cewa wannan da'awa din sun yada ta shiga ko ina da ina Allah ya saka musu da alkhairi haka nan jami'an tsaro tun daga kan shi mai girma police commissioner da kuma 'yan sanda waɗanda suke tare da mu da mobile police waɗanda suke tare da mu lokacin da ake tafsiri da lokacin da ake ƙiyamul layli da 'yan road safety da sauransu waɗanda duk suke tare da mu suna ba su gudunmawar to Allah maɗaukakin sarki ya gani muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa a cikin su kelin lada kuma dukkan wani mutum ɗaya daga cikin su da ya taimaka da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa ta dama Ubangiji ya biya shi haka nan in agajinmu na ainihin jama'atu izalatul bid'a wanda ga sunan kuna ganin su a tsaitsaye dakaru na Allah tun kafuwar da'awar ake tare da su ga sunan har yanzu ba su gajiya ba haka nan ga 'yan man owo ko ga 'yan jama'atu nasrul islam wanda duk shekara suna tare da mu lokacin da ake tafsiri suna kuma tare da mu ainihin lokacin da ake tahajjudi suna ganin cewa abubuwa sun tafi yadda ya kamata Allah ya saka wa ɗaiɗaikun su da alkhairi Allah ya biya su abinda suke yi na ayyukan alkhairi haka nan muna ainihin miƙa godiyarmu ta musamman ga masu taimakawa wajen ainihin bayar da abincin buɗe baki a nan masallaci har ma da waɗanda suke mana abincin buɗe baki a masaukanmu Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kamar irin su barista Hajiya Binta ko da kuma Bintu ko da kuma kamfanin Dangote Group da Reko da kuma Modibo Pure Water da kuma kamfanin Konfa masu ainihin aikin tsaftar muhalli, kuna ga yadda gurin yake zama bayan an gama sallar tahajjudi, wanda su kuma su suke daukar nauyin tsaftace wannan guri da kuma shi kansa masallacin gaba daya, da direbobin tashakkanu masu kai mana katin, su ma duk ba mu manta da su a cikin addu'a ba. Hakanan muna ainihin miƙa godiya ta musamman ga Shehun Borno da mai girma gwamnan jihar Borno, waɗanda su ma duk da ba sa tare da mu, to amma mun san akwai goyon bayan su a cikin abin da muke yi. Duk sanda kaga ana ta faɗar gaskiya, shugaba bai ɗaga kara ba, to alamar cewa shi ma mai san gaskiya ne. Kun ga dai yadda aka dinga artabu da shugabanni masu faɗa da gaskiya, ba sa son su ga gaskiyar nan ta motsa. To waɗannan muna musu godiya ta musamman. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu ƙoshin lafiya, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu guzurin imani a zuciyarsu. Hakanan duk wanda ya taimaka wajen gudanar da wannan tafsiri, muna yi masa addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi, Allah maɗaukakin sarki ya biya shi abin da yake na aikin alkhairi, ya kai masa ladansa. Waɗanda ainihin ba mu ambace su ba kuma sun taimaka, domin akwai irin sojojin Ubangiji ɗin nan na ɓoye, dan kasan Allah cewa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, akwai sojojin ɓoye waɗanda ba mu san su ba, to su ma muna musu addu'a, muna musu fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya biya su aikin da suke yi, Allah maɗaukakin sarki ya sada fuskokinmu da alkhairi, kamar yanda ya haɗa mu anan, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a mustaqarri rahmatihi, ya haɗa mu a gidan aljanna. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tahawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa afkarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, wa ij'alhu al-waritha minna wa ij'al fa'rana 'ala man zalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدة وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفرهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأوسع مدخلهم وأكرم نزلهم عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغسلهم بالماء والبرد والثلج، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفرنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وبائر الكفرة والملحدين يا رب العالمين. اللهم دمرهم، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.